mai sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan headquarter wato hukumar da take yaki da hana sha da fitocin miyagun kwayoyi NDLEA kuma a daidai wannan lokaci ina tare da commander na ita wannan hukuma Alhaji Abubakar Idris Ahmad musamman dangane da yanda suke ta fafutuka da wayar da kan matasa dangane da wato illolin miyagun kwayoyi commander a wannan makon da ya wuce kun yi tattaki da wasu ƴan ƙungiyoyi na fararen hula inda kuka dinga zan hankalin matasa akan illar shaye-shayen miyagun kwayoyi me ya hankalin ku a daidai wannan lokaci kuka fita wannan tattaki
to master Rama assalamu alaikum alhamdulillah yanayin yadda kasa ta tsinci kanta musamman dangane da abubuwa na tashin hankali da ake samu a cikin al'umma musamman matsalolin da suka shafi aiki na daba lokacin da aka ce za a fara maganar zaɓe shi ya jawo hankalinmu cewa tun da wuri gundar mu yi ƙoƙarin isar da saƙo da wayar da kan jama'a da faɗakar da iyayenmu saboda su sa ido a kan ƴaƴayenmu da ƙannenmu saboda kada su bari da gurɓatattun 'yan siyasa su sa su wani tafarki mara kyau mun sani yawancin lokacin da ake yawon campaign na neman ƙuri'in jama'a wasu gurɓatattun 'yan siyasa suka yi amfani da yara wanda suka sa su zama na 'yan sara suka duk dai wani abu na tashin hankali to kuma waɗannan yaran a cikin hankalinsu haka kawai yawanci ba sa yin wannan mummunan aiki yawanci sai an ba su kwayoyi haka sun sha to ganin haka shi yasa muka ce to tun da wuri bari mu fita mu yi ƙoƙarin isar da saƙo wa al'umma su fahimci cewa akwai wannan haɗarin saboda iyaye da 'yan uwa duka kowa ya sa hannu da abin nan domin ya taimaka wajen cewa an tabbatar da an daƙile abin nan tun daga cikin matakin gidaje kafin ma a ce ya fito cikin unguwanni balle har ya shiga cikin al'umma baki ɗaya.
Shi wannan kira ya taɗaita ne ya matasa samari ko kuwa har 'yan mata kuna yin kira a kansu da su guji wannan wato miyagun kwayoyin tun da kaga zaka ga kamar harkar bangar siyasa yawanci maza ne matasa suke yi mata ba su suka shiga cikin wannan al'amari ba.
To alhamdulillah kusan kowa ko irin gudunmuwan da yake badawa to har da mata wani lokaci musamman a kwanakin nan za a iya cewa a da shekarun baya yawancin mata shigarsu cikin lamuran siyasa ba kasafai ba ne amma a yanzu mai yiwuwa ko saboda kuncin rayuwa ya sa kusan kowa da kowa ya fito musamman kuma da yake wasu 'yan siyasa suna kokarin su yi amfani da kuɗi su ji hankalin mutane to wasu daga cikin matan sun shiga cikin irin wannan lamura su ma da haka su a cikin lamarin yawon campaign da sauransu to wasu ɗin za a iya cewa ba sa da hannu direct wajen yin kamar a ce aikin banga haka amma kuma zai kasance suna taimakawa su kansu wajen samar da kwaya da wajen badawa su matan su kansu so abu ne wanda ya shafi kowa da kowa to sannan kuma abinda muka yi magana akan cewa mata musamman mata iyaye gani muka yi a kusan ko da yaushe iyaye mata sun fi kasancewa kusa da ƴaƴayensu musamman yara waɗanda ba su da sana'in yi ba su yawanci suna gida ne yawa daga gida sai su fito loko unguwa su sake komawa gida so iyayensu kuma suna wajen aiki ko wajen sana'a so mafi yawancin lokaci su waɗannan matasa sun fi zama tare da iyayensu mata shi yasa muka ga cewa to saƙon idan muka bada wajen iyaye mata zai fi isa wajen waɗannan matasa maza da mata saboda insha Allah in aka samu fahimta na illolin waɗannan abubuwan muna ganin insha Allah abin zai ragu.
Yanzu da zan shigo komanda a cikin wato hotunan da aka sassaka a san waje na ga kamar jikin wata kalanda hoton wani mutum ya yi tagumi da alama mutumin nan kamar kaskantacce ne sosai kuma sai kuke fada cewar kamar shaye-shaye ne ya ja masa wannan kaskanci da gaske shaye-shaye yana jawo kaskanci haka
ai abin da ya kamar shaye-shaye yana jawowa domin a yanzu zai iya cewa al'umman mu yadda muka zamana kusan an fi yawancin darajanta mutumin da yake da abun hannu ba wai lalle a ce sai kana da kai wani hamshakin mai kuɗi ba ne amma duk mutumin da da a ce ya fi ƙarfin abin da zai ci abin da zai sha kana da ɗan walwala to za ka ga al'umma sun fi ba ka daraja to ita kuma wannan ɗabi'a na shaye-shaye ɗabi'a ce wanda duk wani abin da kake da shi za ta narkar da shi in kana da kuɗi duk kuɗin nan gaba ɗaya za su tafi wajen masu da waɗannan kayayyakin maye ne da kake saya a hannunsu idan kana da dukiya ne dukiyar nan haka za ka narkar da ita to daga ƙarshe za ka ga mutum zai koma bai da komai to bayan baya da komai kuma wannan ɗabi'a da ya shiga da yake kazantacciyar ɗabi'a ce zai zamana kamar ana da ɗan ƙyara ko ƙyamatanka to za ka ga mutum ya zamana kusan koyaushe shi kaɗai yake bai da wani dai muhimmin amini wanda za a zauna a yi magana na gaskiya tare to wannan zaman mutum shi kaɗan sai zai zamana kullum a cikin damuwa za ka ga akwai ciwo da ake cewa wai ciwon damuwa kenan depression to za ka ga wannan yakan jawo mutum ya je shiga wannan irin situation din wanda za ka ga har ya zamana kamar gaskiya hankali babu a jikinsa to gaskiya ta'ammali da miyagun ƙwayoyi yana jawo wannan abu sosai wanda daga ƙarshe wasu in sun shiga irin wannan matsayin shi ne ka sa su ga halaka ko saboda ta'ammali da wannan miyagun ƙwayoyi da suke yi ya kakkashe garkuwar jikinsu ya kakkashe na abubuwan da suke aiki a jikinsu gaɓoɓinsu kenan irin su zuciya hanta da huhu da sauransu wasun kuma shi kansa wannan damuwan da yake shiga jikin mutum sai ka zai ka sa wasu su je su rataye kansu ko su sha guba ko su wani abu so gaskiya ne wanda ka ga wannan hoto haka yake wannan hoto da mallin isar da mutane da sako ne su tabbatar da zahiri abin da yake faruwa da waɗanda suka yi rungumi ta amari da mai hukun ƙarfi inda sai ke zama kenan
kuma ga a ƙarshe akwai wani abu kwanan nan da ya fito ana sai masa ɗan kurkura wani lokacin zaka ga mutum ɗan shekara 55 sun haɗu da tawa suna kurkura wannan abu kuma in ka tambaye su maganin me yake yi sai a ce ai in mutum yana cikin damuwa wannan abin zai cire shi daga cikin damuwa shi wannan abu a gurinku menene matsayinsa
alhamdulillah matsayin mu yanzu a hukumance bincike da aka yi a ɗaukar bincike na ƙasa gaba ɗaya ya tabbatar da cewa wannan kuskura ko a kurkura da ake kiran shi kwaya ce wanda doka ta hana amfani da shi ta ko ta wani hanya an hana sarrafa shi an hana dillancinsa an hana ɗaukan shi a ce misali kai direba ne ka ɗauke shi daga wani waje zuwa wani waje in har ka sa abin da ka ɗauka an kama ka doka za ta hau kanka an hana sai da ita an hana amfani da ita duk wanda aka same shi ta ko wani hanya yana ta'amali da wannan abin ya kare dokan ƙasa da a kama shi kamar yadda ake kama waɗanda suke safarin tabar wiwi haka za a kama mutum haka za a kai shi gaban kuliya kuma a yanke masa hukunci a kai kamar bayanin da yawancin mutane ake masu bayani ne musamman na rikitarwa saboda na farko magani ne da za su ce maka maganin gargajiya ne a ce maka wani lokaci da a ce ma yana maganin ciwo ɗari ba ɗaya wanda babu wani bincike da aka yi aka tabbatar da haka ƙarya ne abin da kawai yake jawowa shi ne yakan jawo dogaro da zaran ka fara amfani da shi da ka zamana ka dogara a jikinsa wanda ake kira a turance dependence idan ka dogara a jikinsa ɗin nan da ka ji gaba ɗaya ba za ka iya rayuwa ba kullum sai ka kurkura daga kullum ɗin nan zai zamana maka maybe ko da safe da yamma da safe ya ka kurkura da yamma ya ka kurkura in ka ci gaba da yi zai jan maka cewa maybe bayan awa kaza sai ka kurkura kafin ka ji ka daure dai to a haka zai zamana kusan in baka yi sa'a ba ko da wani lokaci ma na gefen kana kurkurawa wannan cutar to yawan wannan abin da kake yi shine yawan bukatun ka da zaka saya yawan sayan da kake yi shine yawan kuɗin da su waɗanda suke yin wannan abin suke samu to abin da ya dame su shine dama su samu kuɗi a cikin mutum ba wai su baka wani abin da zai taimake kai warkar da kai ba wannan cuta ne su tagoranta abu ne wanda a bincike ya nuna yana lahanta gabbai na mutum, yana lahanta kokolwa, yana lahanta huhu, yana lahanta hanta, yana lahanta koda, uwa uba kuma abu ne wanda mutum ya ci gaba da amfani da shi zai kai shi ga halaka, mutuwa take. So shi yasa gwamnati su ganin cewa an yi bincike akai, an ga akwai cutarwa a ciki, aka saka doka akai. To za ka ga duk wanda suka zamana abin ya fara kama su ba su ne za ka ga sun damu, suna ta neman samu sai amfani da shi. Mun yi takami a kansa, mun kama da yawa, wanda abu ne wanda ya zamana har daga nan ɗin ma ana fitar da shi har ƙasashen waje maƙwabtanmu. To alhamdulillahi tun da dai aka saka doka a kansa mun dage muna ta kai, amma babban abu shi ne dama jama'a su fahimta, su gane cewa wannan abu illa yake da shi kuma cuta ne. Yawa, duk wanda zai ce maka wai yana da damuwa sai ya sha wani abu, damuwan zai tafi, yana yaudarar kansa ne. Misali idan ka ce kana da damuwa, bari ka sha wannan ƙwayan da ta yi aiki a jikinka. To in ta yi aiki a jikinka, misali a ce damuwan ya tafi, ai ƙwayan tana da lokacin da aikinta zai ƙare. To idan aikin ya ƙare, damuwan sai sake dawo maka kenan. To in kana da damuwa, neman hanyar da za ka warware damuwan za ka yi positively. Hanyoyi da dama wanda addini ya gwada mana, akwai askar da mutum zai yi, akwai abin da nafulfuli, akwai abubuwa da yawa, kai sadaka ma kawai in kana da haka Allah zai cire maka damuwan da yake kanka. Amma ka ce wai sai ka yi ta'ammuli da wata ƙwaya ko wani abu, to wannan yaudaran kai ne mutum yake wa kansa, ko kuma in wasu ne masu da gaya maka sun yaudare ka ne domin su samu hanyar da za su rika samun kuɗi a jikinka, shi ne kawai abin da biyan buƙatar su.
Mai sauraro, komanda kenan na hukumar NDLEA a nan Kano, Alhaji Abubakar Idris Ahmad, ni kuma sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan hedikwatar hukumar da ke nan kan titin zuwa filin jirgin sama.